na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi, amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi fa bai ma damu ba da binciken yuwuwar tsige shi da majalisar dokokin Amurka mai rinjayen ƴan demokrat ke yi, wanda ya biyo bayan zargin wani mai kurmato wai cewa shi Trump din da wasu manyan jami'an gwamnatinsa sun tursa sama kasar Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa don ya amfana a siyasance. Babu abin da ya sha min kai abin da Trump ya gaya ma manema labarai kenan a harabar fadar White House. Ya kara da cewa ba ni da matsala da duk wani ba asin da aka bayar. Kalaman da Trump sun zo ne ƴan sa'o'i bayan da ƴan majalisar demokrat a majalisar dokoki suka saki ƙarin takardu masu kunshe da ba asin da wasu manyan jami'an tsaron kasar biyu suka bayar a jiya, wato watan jiya, game da shugaban kasar. Halin da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya yi watsi da ikirarin China cewa Amurka da China sun amince su soke wasu daga cikin harajin da suka sa kan kayakin juna a takaddamar cinikayyar da suke yi. Za su so a ɗan soke harajin, abinda Trump ya faɗa kenan jiya Juma'a yayin da yake magana da manema labarai a harabar fadar White House. Ya ƙara da cewa ban fi amince da komai ba. Kalaman na Trump na nuna da alamar har yanzu akwai sauran jan aiki a tattaunawar da ake yi don kawo ƙarshen takaddamar cinikayya mai tsanani wadda ta yi illa ga tattalin arzikin ƙasashen biyu. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Irin shirye-shiryen da Amurka ke yi na kare albarkatun mai a Syria na harzuka jami'an gwamnatin ƙasar Turkiya, waɗanda don haka suke zargin Amurka da amfani da ribar da take samu daga man wajen ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. Tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya shelar shirin ficewar sojojin Amurka daga arewa maso gabashin Syria a watan jiya, aka tura ɗaruruwan sojoji su je su tsare albarkatun man fetur ɗin. Jami'an gwamnatin Amurka sun sha cewa musabbabin hakan shine a kare albarkatun man daga barazanar kungiyar ta'addancin nan ta ISIS. Yakin basasar Libya ya samu wani sabon fagen daga, wato dandalin taruka a birnin Washington DC. Yakin wanda aka shafe shekaru 8 ana gwabzawa, babu wata alamar shirin tsayi da shi, kuma gwamnatocin da ke fafatawar na zafafa yunkurin su na kamun kafa wajen masu fada aji a Amurka. Wani muhimmin abu a wannan yunkurin kai amma rikicin Libya baki daya shine man da kasar ke samarwa. Ribar ce ke samar da kudin sayan makamai da biyan mayaka da kuma kudin biyan hamshakan lauyoyin da ke aikin kamun kafa wajen jami'an gwamnatin Amurka. Ana tura akasarin man ne zuwa yammacin Turai, inda har yanzu man na Libya ke da matukar daraja a kasuwa, a cewar Dr. Colin Hendricks, wani shehin malami a jami'ar Denver. Kotun Kolin India za ta yanke wata muhimmiyar shari'a a yau din nan Asabar kan takaddamar da ta fi dadewa da kuma tayar da hankali tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmi kan mallakar wani fili mai fadin eka kusan 3 a ɗan ƙaramin garin nan na Ayodhya wanda ke arewacin ƙasar, inda wasu mabiya addinin Hindu masu bore suka yi kace-kace da wani masallaci shekaru 25 da suka gabata, al'amarin da ya janyo rikicin addini mafi muni a ƙasar. a yayin da mabiya addinin na Hindu ke so su gina wani babban haikalin su a wurin, inda suka yi imanin nan ne mahaifar wani abin da suke bautawa mai suna Rama. Su kuwa musulmi so suke a sake gina masallacin. An tsaurara matakan tsaro a gabanin hukuncin da za a zartas din, inda 'yan sanda kimanin 5,000 da wasu sojoji na musamman ke sintiri a Ayodhya, karamin gari mai kunshi da mutane wajen 55,000. Kafar sada zumunta ta Twitter ta dan rufe shafin yanar intanet na wata babbar kungiyar 'yan adawar kasar Iran mai mazauni a Amurka, da kuma na wasu magoya bayanta da dan dama, saboda zargin saba ma ka'idar kamfanin, wanda haka shi ne da baya-bayan nan cikin shiga tsari da
labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Mu barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin wata matashiya da ke mai da hankali akan harkokin aikin jarida. Matashiyar ta ce ganin yadda ake yada labarai ta yanar gizo abinda ya bata sha'awa kenan ta mai da hankali akan harkar. Ga hirar da wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta yi da ita, inda da farko ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Zainab Abrahman mai agogo.
Malama Zainab, abamu labarin ki a takaice.
Labari na dai ni dai haifafiyar Kano ce, anguwar Sharada. Nayi primary school ina da secondary school ina duka a garin Kano, duka da kuma wato makarantar gaba da secondary kenan, dukkan su nayi su a garin Kano.
To Malama Zainab, ga cikin shura a harka ta yada labarai ta kafar sadarwa, me ya hankalinki har kika fara wannan online jarida?
Gaskiya abin da ya ja hankalina na fara, saboda yadda nake duba wasu jaridu nake ganin irin abubuwan da suke suna isar da sakonni na fadakarwa, ilmantarwa, wani lokacin har da nishadi. To ni kuma gaskiya a rayuwata ina son nishadi.
Kina son nishadi?
Ina son nishadi sosai. Kin san aka ce raidan gingoro?
Raidan gingoro.
Yawwa, to hakan ya ja hankalina cewa bari ni ma na soma irin waɗannan abubuwan, ko Allah zai sa na je inda sauran suka je. Saboda ni ina da kishi, misali kishi na cewa kaman yanzu ke din nan da kike aiki, ko in naga wasu abubuwa da kika wuce na akai, to zan ta dagewa yauwa da ya burge ni. Dama abubuwa na alheri, ai ba za ka je ka dauki abin da ba shi kenan ba ka ce za ka yi irin shi. To zan ga cewa na dage ni ma na yi irin wannan abin, kila ma na wuce wanda yake yi, ko kuma na kai irin matakin da yake. To hakan yasa na soma tun a Facebook page dina, na kan dan yi rubutu haka, ba dai masu yawa ba, kawai dai wani lokacin dan layi biyu uku irin haka zan yi. To da ƙarshe sai naga me zai hana, tunda akwai irin su YouTube channel din nan da sarka website da ake yi, ni ma na dan dinga isar da sakona a wannan bangaren. To shine na soma.
Eh,
daga nan na fara.
Kamar muna batun shekara nawa?
Eh, ba a dade ba gaskiya, bai fi shekara daya ba.
Shekara daya. Shine har wannan jaridar take ta yi nisa.
Ito kin san abu, idan aka ce kana da interest a kai, za ka dage ka ga yanda abin zai ci gaba ko kuma ya bunƙasa. Saboda haka ni kullum ba dare ba rana kullum ina kokarin in ga cewa wannan jarida tawa ta kai irin wasu manyan jaridu na duniya ma gaba daya.
To sunan jaridar naki da Turanci kika saka, amma kuma abinda content kenan, abubuwan da kike saka da Hausa, me yasa kike?
Gaskiya farko lokacin da nace bari na fara wannan harkan, nace bari in ga na nemi sunaye daban-daban sai nace bari naga sunan da zan sa mata wanda zai tasiri akan jarida sai nace ah to bari in sa mata white blood maybe tai farin jini to gaskiya sai na barshi a white blood din amma kila nan gaba idan jarida Allah ya sa ta samu karbuwa zamu iya canja mata suna
ta dawo
ta Hausa zuwa yanzu dai gaskiya ban yi tunanin sunan da zan canja mata ba amma Allah da nan gaba idan burin da nake nema ya cika zamu iya canja mata wannan suna
to bani yanzu kina Facebook da wani a Lissafa masu sauraro
yanzu dai abubuwan da nake yi guda biyu ne da harka website da kuma YouTube Facebook ba mu mai da hankali akan shi sosai ba
YouTube din ya fara kawuta ne
YouTube ba laifi kuma ana shaka ba laifi
daga alfanu kenan to wani irin kalubale aka fuskanta wannan
harka gaskiya akwai kalubale saboda shi wannan harka ne gaba ɗaya 247 sai ka kasance online full time job ne sai ka kasance kullun ga computer nan a gabanka wani lokacin kana aiki idan ka samu matsala ko network ko wasu abubuwa da irin haka gaskiya akan fuskanci wannan matsalolin
to a takeice wani irin kira zaki wa mata musamman akan ilimi
gaskiya ina kira ga mata cewa yanzu lokaci ya canja zamani ya zo da ba a san misali mace ta zauna a gida dole komai sai an yi mata ko mijinta yi mata ko iyayenta ko kuma wasu 'yan uwanta lokaci ne da ita ma za ta taimaka wa wasu saboda rayuwar ne idan ka zauna ka ga zama kai ake sa ran ma ka taimaka
wannan haka yake a gaida Zainab Abdulrahman to masu sauraro a nan za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Baraka Bashir da kuma bakuwar tamu ta yau da Mrs. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Abin da yake faruwa na muta ba tilastawa bane yaudara ce.
Musulunci ya zo da shi ne domin warware case na zinace-zinace kasi yawa cikin society.
Wani addinin yake nufi? Addinin musulunci malam yanzu ya gama magana akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah shi da kansa ya haramta.
Mu yanzu mu ɗan shi amma in muka ga wani wanda ya makale yana muta muna daukan sa a matsayin dan iska. Mu ɗan shi an kanmu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya.
Dan Allah ya hada cin naman jakin gida da mutuwa lokaci guda da yawu guda manzo Allah ce haramu ne kuma suka zama haramu ila yawmin kiyama.
Haka ne to muna godiya akan yadda kuke ci gaba da bin mu yayin da muke ci gaba da kawo muku bayanai daga zaman nan da muka yi na musamman a ofishin mu dake Abuja a Najeriya kwanakin baya. Inda muka hada hancin wakilan kungiyoyin addinai da na cibiyoyi da dama da ma'aikatu domin a tattauna cece kucin da ke zagaye da kungiyar ɗan shiya a Najeriya. Jimillar mutane goma suka wakilci sassan nan daban-daban a wurin kuma sun hada da Muhammad Ibrahim Gamawa wanda ya wakilci bangaren Sheikh Al-Zazzaki na ita kungiyar ɗan shiya wato IMM. Akwai kuma Dr. Hafiz Sa'id na cibiyar Haidar Shia Center ta Kano wanda ya ce shi ma wakilci wani bangare na kungiyar ne. Sannan akwai Professor Umar Labdu na Izalam, akwai Yahaya Al-Kasim na Tijjaniya, akwai kuma Pastor Aminci Abu da ya wakilci Kiristoci. Rahma Abdulmajid ita ce ta wakilci mata yayin da Jafar ya wakilci kungiyoyin kafofin watsa labarai. Ha kuma akwai Dr. Abubakar Umar Kyari mai fashin baki kan harkokin siyasa daga Jami'ar Abuja, akwai kuma Rad Aliyu Waziri masani kan harkokin tsaro. Akwai kuma jami'in 'yan sanda ASP Sani Baban Inna wanda ya wakilci rundunar 'yan sandan amma ya ce ba ba shi ne ya magana ba don haka bai yi ta ba. To a shirin da ya gabata yankuna biyu da mu kun san cewa mun tsaya ne inda ita Rahma Abdulmajid da ke wakiltar mata ɗin a zaman take bayyana matuƙar damuwar mata akan wato alaƙar su matan da kuma ƙungiyar ta Shia da zargin da ake na cewa ana tilasta musu su shiga cikin waɗannan al'amura musamman ma batun auren mutuwa. Rahma Abdulmajid ta ce abin da yake da ciwo ma game da wannan al'amari shine hanyoyin da ake bi ana jefa su mata a cikin wannan al'amari. To shine muka tambaye ta akan ko suna da matan da ke kawo musu kwalifi akan yadda ake musu abin da ake zargin cewa ana yi musu din?
Muna samu. Abin da yake faruwa na muta ba tilastawa bane, yaudara ce. Ana samun yaudara ne wa mace. Babu yanda za a yi a ce mutumin da yake da experience, yake da gogewa na duniya, ya zo ya sami yana dan shekara 36 ya sami ɗan shekara 18 yana shekarunta kashi biyu. Ya zo ya same ta ya yi mata dabaru be a ce a ai tun da cikin dabarun nan ya yaudare ta, ta yadda a ce ba shi da laifi. Kamar ka ce wai kana ka ba da kuɗi ne, wani ya zo ya damfare ka a harkar banki ko a harkar menene, a ce wannan damfarar da ya maka tun da yadda ka shi kenan. Ba haka abin yake ba. Dole ya zamanto cewa ya maka laifi.
Akan maka laifi ya kamata ku mai
da abin da zan ce game da auren muta. Dama abin da nake so in ce game da wannan auren muta, kamar yanda temporary marriage da aka sani auren muta, za mu ga an ba namiji hakkin ya auri mace sama da daya, haka ma ba shi da bambanci da permanent. A permanent zai zamanto zai iya auren hudu, amma ita mace ba za ta yi auren namiji hudu ba. Ita wannan bangaren na biyu na
aikin
shi ya ta yadda da kidan ne ba akida ba ce, hukunci ne na fikihu. Yawa, sannan kuma musulunci ya zo da shi ne domin warware case na zinace-zinace kasi yawa cikin society. Matukar an samu sharuɗa sun cika, ba abu ne ta ci barkate ba, da kowa zai ce ya yi mutu a titi. Amma na zai wani ya ce da an haɗu sai a ce matta a ciki, kamar addini ya zama wasa.
Ya tsari yake duka nan ran ita ta kai daga lokaci ne aure ne nan da yanzu zuwa wani lokaci ko me
ne ma aure ne, amma yana da kai daga lokaci kuma ba shi da iyaka.
Kuma me makarantun mafi karanci
ba shi da iyaka. Yanzu misali wani zai tafi Lagos da shi da wata, misali zan baka, kuma sun cika sharuɗan su aure tsakaninsu, yawa za su iya zuwa su yi auren su tafiye su. Zai zamanto suna matsayin miji da mata, ba shi da lokaci da za a ce iyakacin shi kaza, iyakacin shi awa kaza. Sorry, akwai kunje
amma na ga ma akwai lokaci don ka mutar da ba ka mai da martini ka abin da zan koma ga malama. Ina son ji su mai da martini kan
Professor Labdo yana magana, ba mu yarda da gwamnati ba, to anya babu kunya a cikin wannan al'amari. Wanda bai yarda da gwamnati ba yana zuwa kotu, mun kai gwamnatin Buhari kotu, mun kada ita kuma ba a yi da'a ga kotun ba. An yi wannan ba abun kunya ba ne, malamin ya zo ce ba mu yarda da gwamnati ba. Malamin mu ya taba cewa ba a zama babu gwamnati, ko da gwamnatin barawan akuya ne. Sabida haka zama ba gwamnati dabbanci ne, wauta ne, zama ne cikin jungle na hauka. Sabida ina mamakin jimin ya ce ba mu yarda da gwamnati, me yake nufi? Me yasa muka je kotu? Kotun wa muka je da muka je nan kotun Kolawole? Kotunan da muka je Kaduna na wane ne? Kotun Shi'a ne ko kuma kotun sarkin kafirai ne muka je? Sabida haka ni idan mutum yana so mutunta kansa ya faɗi abin da ya san gaskiya ne.
Kamar shi muje ga mutum na gaba. Akan kada matsayin ku na shugabanni, na magana da Sheikh din ya yi na bayyana cewa mutuwar nan halattacciya aba ce, an yarda da ita. Ni kun yarda da ita?
Alhamdulillah, a addini ba wanda ya sai ya halatta abu ko ya haramta shi sai Allah ko manzon Allah. Zaka cin mu alqur'ani da yawa akwai hukunce-hukuncen da wasu hukunci na share su, kamar shan giya. Aka ce la taqrabu salatu anta sukara, kar ku je da mayan giya ku yi sallah. Da Allah ya zo gaba ɗaya ayan giya ta zo, aka haranta giya gaba ɗaya da cikininkinta da komai na giya. To haka kaman wannan hadisin da ake ta maganganu, wanda yake su ma hadisan aka ce za a tattauna kansu, magana ne mai tsawo na ilimi. Amma dai a gaskiyar magana shine maganar da malam ya kawo cewa bayan yakin Tabuk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da annabi ya hana wannan. Saboda haka kuma hana mutuwa, saboda haka baya yiwuwa aure yanzu sai ta hanyar aure kamar yanda shari'a musulunci ahlus sunna suka tabbatar kan shari'a musulunci, aure ya tabbatu. Sa mutuwa a ce addini ne shine babban laifi, saboda kayirci ne, saboda haka shi yahi laifi bisa ga aizu na cikin kure.
Akan maka Allah ya ce an yi
ta mutuwa. Adama ai ina ganin kamar da fakewai su sun san an yadda da mutuwa cikin shi'a, kuma kamar yadda Hajiya ta ce ana yaudara, dan shekara 36 yaudari mai 18 abin ya wuce nan.
Amma abin da ke soke ba kan da yace ya kawo dalilai na nuna cewa an yadda addinin
shi. Wani addinin yake nufi? Addinin musulunci. Malam yanzu ya gama magana, akwai hadisi cikin Bukhari da Muslim wanda manzo Allah shi da kansa ya haramta mutuwa aure ne wanda ake a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci. Da musulunci ya zo, da farko ya kyale ana yin sa kamar yanda ya kyale ana shan giya da farko, daga baya ya haramta. Ya kyale ana yin mutuwa, amma wani lokaci wajen ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yakin Tabuka. Manzo Allah ya hada cin naman jakin gida da mutuwa lokaci guda da yawu guda, manzo Allah ya ce haramun ne, kuma suka zama haramun ila yawmil kiyamati. Amma su ƴan Shi'a suna nuna cewa auren mutuwa wata ibada ce babba wacce ake samun lada mai gwabi. Ina da littafi guda na yanzu, in za insha Allah wasu daga cikin ku za su fita da shi, inda na tsamo ruwayoyin su daga cikin littattafan malaman su, inda wata ruwaya tana cewa wanda ya mutu a sau daya yana da daraja Hassan, wanda ya mutu a sau biyu yana da daraja Husaini aljanna, wanda ya mutu a sau uku yana da daraja Ali ibn Abi Talib aljanna, wanda ya mutu a sau hudu zai goga kafada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna. Sannan kuma ni ya yadda da wanda mutu a ya kuma ya ce har da yar shekara 10 ma ana iya yi. Yana nan a cikin littafin sa da ya rubuta da hannunsa.
Zan baku don zamu shiga harkar siyasa, zan taba sauran mutane da ke bari ya gama
tukuna. Duk wayannan littattafa da kake faɗa ba su da tushe. Batun Imam Khomeini ya faɗi abin nan, wannan mun san karshen ta, ko ka ce wata littafi hukumatul islamiyya, wanda ko ba haka bane. Wannan babu wani dan adam da zai abu ya samu ladan Hassan ko Husaini, balle kuma Imam Ali. In ana da rafin da uwa ta ake babu wannan. Kuma mu yanzu mu ƴan Shi'a, amma in muka ga wani wanda ya makale yana mutu muna daukan sa a matsayin dan iska, mu ƴan Shi'a kanmu kar ka dauka cewa muna wani abu ne. Duk wanda muka ga gwanin mutane a wajen mu muna gudun sa, dan iska muke daukan sa. Ba shi bane gaban mu ba, yanda kuke tallata. Left for us, ni sau daya a matsayina na almajirin alzakzaki, sau daya na taba jiya ambacin mut'a da sunan ta ro matsayin mut'a, ku kuke yada ta. Mut'a wani ko auren kansa wajibi ne?
Thank you. Just one point
ba kasafe nake son shiga ba san da ya shafi fiqh ba. Mutu'a aujina karamin case ne saboda fiqh ne, ni san ban san ma filin nan za a bude magana. Yawa, mutu'a wato a musulunci yana da wani abu. Dukkanin musulmi sun ittifaki ba mai sabani cewa Allah da manzansa sun halatta mutu'a. Dukkanin musulmi sun yi ittifaki cewa Umar bin Khattab shi haramta mutu'a.
Yayi, to za mu shiga abubuwan da suka shafi Shi'a da kuma harkokin gwamnati da hukuma da siyasa sauransu. Dr. Kiyar, zan zo wurinka. Ɗaya daga cikin abubuwan, kun san hukuma ta haramta IMN. So ina son a fuskan zaman lafiya da siyasa da zaman jama'a, me ya ra'ayinku, ya kuke ganin wannan halin tun an bar wasu kungiyoyi na addini, amma ita an haramta ta, ya kuke kallon abu?
A jama'a, assalamu alaikum. Wato wannan haramtawa wani batu ne mai sarkakiya kwarai da gaske. Mutane da dama suna ja a kai, musamman waɗanda suke ganin ci. To gaskiya bai dade shi ba, saboda ina ga idan aka yi tafiya ta nisa, wannan haramcin zai zama bai da wani amfani. Na faɗa haka ne kuma saboda abu ne mai wuya ka ce ka haramta aqida, duk da yake su ƴan Shi'a sun ce su kungiya ne. To amma to idan kuma Shi'a aqida ne, aqida wani ra'ayi ne wanda haramta shi, maimakon a ce ya alfanu me ya kawo, za su koma ƙarƙashin ƙasa ne su ci gaba da abubuwan da suke yi. To saboda haka ni ina ga kamar akwai gurguwa shawara da gwamnati wurin haramta Shi'a ko kuma a kungiyar IMN. Gwagwarmaya da ake tsakanin kungiyar IMN da gwamnati abu ne da ya fara tun ƙarshen shekarun 1970.
Jafar Birnin, zuwa ga kai ke wakiltar kafofin watsa labarai a wannan tattaunawa da muke, daga cikin abubuwan da kaji duka mun tabo bata, musamman shi ka fara daga kan batun hannun da aka yi musu, ya ta fannin kafofin watsa labarai kuke kallon wannan abu?
Tuma da latu a gaishe ku malamai. Tuma Allah ya kai mu mako mai zuwa daga amsar da shi Jafar zai ba mu ne, za mu tura daga nan. Muna da godiya ga dukkan wanda suka samu halartar wannan zama din a nan ofishin sashen Hausa na Murya Amurka da ke birnin Abuja. da kuma musamman su ma'aikatan namu da suka hada da Nasira da Malakaya da ya gayyato jama'a da kuma Benjamin Gawan da ya dauki hotuna da sautin wannan zaman da aka yi. A madadin dukkan su ne Aliyu Mustapha Sakuta a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
bai inda Allah bai mare fudiri ala takdo lamdo an ko ta gila wan an ko ta gi jawro ta gi sarki kofa Allah ban tu dar sambaji dan na dubu ba dole ni yadda lamu marku barka lamu lami do hayatu isa dan na do yaya dan idudu aminatu do tiwa potunga sanu baba madina ande bolamu lamu do tijo bi barka ki alhaji abba ki aminatu hande beti lamu wa muhammadu nuru razil goddo gonga Soa wala